Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masauraranmu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki, muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Sahabu Imam Aliyu. Wata kungiya mai sa ido kan harkokin Koriya ta Arewa da ke nan Amurka ta ce akwai alamun Koriya ta Arewa tana shirin yin wani gwajin makamin nukiliya. Kungiyar mai suna website not the Turanci ta faɗa jiya Juma'a cewa hotunan tauraron dan adam na kungiyoyi masu zaman kansu da aka ɗauka ranar Alhamis daga samaniyar sansanin gwajin makaman nukiliyar ƙasar ta Koriya ta Arewa sun nuna ana aikace-aikace har da mirgina na'urori a cibiyar gwaje-gwajen, inda galibi ba ka ganin ko tsuntsu in ba dai ana shirin yin wani abu ba. Jaman Koriya ta Kudu sun ce suna cikin shirin ko ta kwana idan har Koriya ta Arewa za ta yi gwajin nuclear a karo na biyar, wanda zai zo daidai da babban taron siyasar kasar da ake shiryawa irinsa na farko cikin shekaru 36. Jiya Juma'a shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi bikin bude babban taron jam'iyyar ma'aikata mai mulkin kasar karo na bakwai, inda ya yaba da gwajin makamin nuclear da kasar ta yi cikin watan Janairu da kuma harba Kumbo. Rasha ta ce tsoma bakinta ya sa an tsawaita shirin tsagaita wuta da aka cimma da wasu sa'o'i 72 a birnin Aleppo da yaƙi ya daidaita, inda fadace-fadace a baya-bayan nan tsakanin dakarun gwamnati da ƴantawa ya halaka kusan mutum 300. Kamfanin dillancin labarai na Interfax ya ce shirin tsagaita wuta na kwanaki biyu wadda zai ƙare a safiyar yau a sabar agogon Siriya yanzu sa bakin da Rashin ta yi ya sa an fara dashi da kwana guda. Hakanan kamfanin dillancin labaran ya ce ma'aikatar tsaro ta kasar ta ce tsagaita wutar da aka cimma a yankin Latakia da ke arewacin Siriya shi ma an fara dashi da wasu kwanaki uku. A makon jiya ne Amurka da Rasha suka ba da sanarwar cimma wasu yarjejeniyoyin tsagaita wuta na shiya-shiya waɗanda suka shafi yankin na Latakia da wasu ƙauyuka da suke gabashin gota na Damascus a wani yunkuri na ci gaba da aiki da tsagaita wuta da a duk fadin ƙasar da aka fara aiki da shi cikin watan Fabrairu, wanda aka fara ganin alamun yana rugujewa. Dan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump da kakakin majalisar wakilan Amurka Paul Ryan sun amince za su gana makon gobe, amma babu alamun dan takarar mai jiran gado yana da ƙwarin gwiwa kan ganawar. Trump ya ce bai sani ba ko tattaunawa da za a yi da nufin haɗa kan jam'iyyar bayan da ya samu nasara za ta haifar da ɗa mai ido ko kuma a'a, ko ya ce ko kuma ma ya aka yi hakan bai dame shi ba. Abinda ya fi zame muhimmi shi ne miliyoyin mutane da suka fito suka zaɓe ni, suka bani gagaruman nasara kusan dukkan jihohi. Trump ya ce ya ga shugaban jam'iyyar Reince Priebus cewa kalaman Paul Ryan na kin yi masa mubaya bai dace ba sam-sam, duk da haka ya amince da buƙatar shugaban da jam'iyyar ya gabatar. Rahotanni sun nuna cewa ba Ryan kaɗai ne baya goyon bayan ɗan kasuwan da yanzu yake zaman ɗan takarar shugabancin ƙasar ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ba. Kamar yadda jaridar Wall Street Journal ta faɗa, wakilai 12 ne cikin 'yan majalisar wakilai da ta dattijai su 300 Republican da suka bayyana goyon baya ga Donald Trump. Tsakanin gwamnoni 31 ƙarƙashin ita jam'iyyar ta Republican, mutum uku kaɗai ne suka bayyana goyon bayansu ga Mr. Trump. Shugabannin Amurka biyu na baya-bayan nan ƙarƙashin jam'iyyar ta Republican, George Bush babba da ƙarami, sun ce su ba za su sa baki a yaƙin neman zaɓen jam'iyyar na bana ba. A Ingila an zaɓi Sadiq Khan musulmi na farko da zai riƙe muƙamin magajin garin birnin London, a wani mataki da ake gani na sauyin lokaci ga Ingila da kuma musulman da suke ƙasar su kusan miliyan 3. Shi musulmi ne, mu ma musulmai ne, wannan babbar dama ce ga al'ummar musulmi, inji wani dan kasuwa mai suna Muhammad dan shekaru 69 da haihuwa wanda yake gabashin birnin London unguwar da galibin jama'a dake wurin musulmi ne. Nasarar da Sadiq Khan ya samu alama ce ta canji daga abin da aka sani a baya. A cikin shekaru 60 da suka wuce birnin London ya sake daga zama wuri na jinsi daya zuwa birni mai tarin al'adu da mutane daban-daban daga sassan duniya. Amma sakamakon sauran zaben a duk fadin kasar ya nuna rarrabuwar kauna tsakanin sauran jama'ar kasar musamman kan batun bakin haure. Rahotanni sun nuna cewa an banda a birnin London din inda kan na jam'iyyar Labour ya samu nasara da kuma wasu wurare kalilan, jam'iyyar ta Labour ta sha mummunan kayan rabon da ta ga haka fiye da shekaru 100. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A Kenya, gwamnatin kasar ta ce tana shirin za ta rufe manyan sansanonin yan gudun hijira guda biyu da suke kasar mataki da zai shafi yan gudun hijira kimanin 400. A cikin wata sanarwa da gwamnatin ta fitar jiya Juma'a ta ce saboda dalilan tsaro ta yanke shawara cewa tilasa kawo ƙarshen karɓar yan gudun hijira. Abinda kada sanarwar mai shafi biyu ba ta yi ba shine ta fito balo-bale ta ce an kori yan gudun hijirar daga kasar. Sansanin Dadaab da ke arewacin Kenya shine sansani da ake kallo a zaman mafi girma a duk fadin duniya, inda halin yanzu akwai mutane 330,000 galibin su ƴan kasar Somalia. Sannan sansanin Kakuma da ke arewa maso yammacin kasar akwai mutane 55,000. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta kira wannan shawara a zaman ganganci, mataki da kungiyar ta ce zai jefa dubban rayukan mutane wanda ba su aikata laifin komai ba cikin hadari. A Afghanistan, wata kungiya da take kare muradin yan jarida tana kiyasin manema labarai 300 ne suka gudu daga kasar zuwa Turai cikin shekara ɗaya da ta wuce saboda matsalolin tsaro. Yan jarida sun hada da waɗanda suke aiki da wata tashar talabijin mai zaman kanta mafi girma, kamar yadda aka ji daga Siddiq Tauhid na kungiyar kare haƙƙin yan jarida dake kasar a hira da yayin sashin shirye-shiryen Afghanistan na muryar Amurka. Yan sanda a jihar Maryland ba nisa da nan birnin Washington sun kama wani jami'in tsaron Amurka kan zargin kisa ba mutuwar mutane uku ciki har da matarsa. Rundunar yan sanda ta ce ta kama jami'in mai suna Ilelio Todil dan shekaru 62 da haifuwa ba tare da wata matsala ba a jiya Juma'a. Todil ma'aikacin wata hukumar Amurka ce mai kula da harkokin tsaro a hukumomin gwamnati. Masu bincike sun hakice Todil ya fara barnarsa ce ranar Alhamis lokacin da ya harbe ya kashe matarsa Gladys wacce suke da matsala a harabar makarantar ƴaƴansu dake unguwar Bestville.
Labaran duniyar kenan, kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin karaman sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. Ma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na wannan mako, muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotanmu na farko da na biyu za su yi magana ne akan abubuwan da ya gudana a maraɗin jamhuriyar Nijar da dutsen jihar Jigawan Najeriya yayin gudanar da rana ta musamman akan yaƙi da cutar zazzabin malaria. Rahotanmu na uku da na hudu za su yi magana ne akan ci gaba da faɗakarwa akan cututtukan da ke hallaka mata masu juna biyu da kuma yanda za a ci gaba da kula da lafiyar mata masu juna biyun da ƙananan yara. A rahoton mu na biyar kuwa za ku ji mu ne da ci gaban rahoton da wakilinmu na jihar Kano Muhammad Salisu Rabiu ya aiko mana akan cutar yoyon fitsari. Yau za ku ji Dr. Amiru Imam Yola, ƙwararren likitan yin tiyata ga matan da suka kamu da cutar yoyon fitsari na asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke Kano, zai ci gaba da bayani akan abubuwan da ke jawo mata su kamu da cutar yoyon fitsari. Sai a kasance tare da mu.
Madalla gaida Muhammad Nasir.
A duk shekara, hukumar lafiya ta duniya ta keɓe ranar 25 ga watan Afrilu a matsayin rana ce da za a tuna da ƙara ƙaimi wajen yaƙi da cutar zazzabin malaria. Shin ko yaya ranar ta kasance a bana a jamhuriyar Nijar? Wakilinmu Shu'aibu Mani na ɗauki da cikakken bayani a rahoton da ya aiko mana.
Dr. Bada Amadu, ƙwararren likita a ƙauren Asau, ya mana fashin bakin ita wannan cuta ta malaria.
To, ita dai cuta malaria ko zazzabin cizon sauro cuta ce wadda ƙwayar cuta take haddasa. Ƙwayar cuta ana kiranta da Faransa Plasmodium falciparum. Wannan ƙwayar cuta ba ganinta ake ba da ija, sai an duba tabarau ake ganinta. Sauro ke yada ta, ya ɗauko ta daga marashi lahiya ya kai ta ga wanda ba da lahiya. Lokacin da ya je yana tsutsa jininka kaman yana neman abinci ne, to lokacin ne yake sanya mutum wannan ƙwayar cuta, kenan sai ta dinga yaduwa. To wannan yaduwa da ya kai matsayiwa, lokacin ne take zama cuta, take zama malaria, take haddasa duk abubuwan da aka sani game da malaria.
Dokta, idan mutum ya kamu da masasarar sauro, akwai alamomi?
Alama ta farko, idan an kamu da masasarar cizon sauro shine masasara, doguwar masasara, saboda masasara tana jimawa ga jiki, tana hawa, tana safka. To idan masasarar ta cizon sauro ta shiga, shine sai wannan zahin jiki ya karu, ya kai misali wajen 38.9 da kai 40.41 kai har ma 42 na iya kai. An sanya akwai ciwon kai, akwai ciwon jiki, akwai karewar jini. In ta tsananta mai masasarar cizon sauro tana iya sa mutum ya dinga shibre-shibre, yana iya kai mutum ga suma, ana iya a rasa shi daga nan. Ana iya a samu hatsari musamman da wajen mata masu juna biyu, tana iya ta kawo bari na juna biyu idan wannan zahin jiki ya yi yawa. Idan an samu karamcin jini ciki yana iya zube, abun yana iya kawo mata matsala ta dan zuciyanta.
Da yake sakamakon wayar kai da likitoci kenan suna yi a birane da karkara sabilin aibunta. Malam Jigo Dambara, wani latizo a karkara, shin ko ka san ko mai ke cutar zaban cizon sauro?
Na san cutar sauro kware mako, illarta tana kashe mutane, tana kashe jama'a, dole sai an dauki mataki kanta.
Kai a matsayinka na magidanci, wani mataki ka dauka?
Ni matakin da na dauka, kaga da yara na kowane akwai gidan sauran shi tunda mun garba.
Likitoci sun ce rashin tsafta ke kawo
wannan, hakan gaskiya rashin tsafta yana kawo.
Ke matakin da ka dauka?
Kenan ina tsaftace muhalli na, to insha Allah na dauki mataki kanta kenan.
To ina matakan rigakafi na kokowa da cutar zazzabin cizon sauro mai bata kai illa. Dokta Mala Ahmadu ya dawo.
Inda ana ɗaukar matakai na rigakafi yanda ya dace, da ina jin muna iya mu ciwon masasarar cizon sauro. An sani ba a masasarar cizon sauro mahi yawa sai ga damana, lokacin da ruwa suke haduwa na sama suna kwantawa a ƙasa, to lokacin ne shi kuma sauro yake yaduwa. To wannan yaduwa ta sauro shi ke sa shi ma wannan masasara ta dinga yawa a cikin al'umma. Abin da ya kamata a yi kenan, wannan ruwan bai kamata a bar su suna kwantawa ba. Wani abubuwa, wani leda nan, wani haki nan dai na ga titi na ko ina bai kamata ba a bar shi. To ba shakka ba mu rabuwa da masasarar cizon sauro. Mu sa a kanmu tsafta, ita ce babban abu, mu tsaftace muhallinmu. In ne ba haka mun kai ba, to yana da wuya mu rabu da masasarar cizon sauro.
Shu'aibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar.
A jihar Jigawa ma an tuna da wannan rana ta yaƙi da cutar zazzabin malaria da ya gabata. Wakiliyarmu Halimatu Abdullahi na ɗauke da rahoto.
Alƙaluma na nuni da cewar aƙalla mutane 338,000 ne ke mutuwa kowace shekara, na daga cikin miliyan 414 da ke kamuwa da cutar a faɗin duniya. Sai dai kuma har yanzu abin takaicin shi ne, kaso 90 daga cikin 100 masu kamuwa da cutar ta malaria a nahiyar Afirka suke. A Najeriya ma an gudanar da irin wannan biki, ciki kuwa har da ƙaramar hukumar Malam Maduro a jihar Jigawa. wanda karamar hukumar gami da haɗin gwiwar kungiyar nan ta wayar da kan al'umma ta kasar Ingila, wato Mobilizing for Development, ko kuma M4D a takaice suka shirya. Daraktan mulki na karamar hukumar ta Malam Maduri, Ibrahim Sale Gumal, yayi ƙarin bayani.
Kafin sauro ya cize ka ko kai abin da sauro zai hayayyafa ya yadu, ya kamata kai yaki da cuta ba sai bayan cuta ta same ka ba kake fama da wannan magani. Idan har cutar ta same ka ba za ka je sana'ar ka ba, idan aiki ake ba za ka je ba, kai a cikin damuwa, iyalanka a cikin damuwa, mai kauranka a cikin damuwa. Kafin wannan cuta ta samu, a duba hanyoyin da za a rage yaduwar ta domin jama'a zauna a kwanciyar hankali da kuma koshin lafiya.
Daga nan shi ma hakimi a karamar hukumar ta Malam Maduri mai girma Muhammad Fali yayi nasa jawabin a ta bakin wakilin sa, wakilin Malam Garba.
Wannan rana da ake gabatar da yaki da zazzabin cizon sauro da duniya gaba daya, wanda ana yi a Najeriya, ana yi a Jigawa, kuma karamar hukumar Malam Maduri a yau a wannan rana tana gabatar da sauro shi yake sa wannan abu, kuma bawon abokin gaba da ya wuce sauro yadda za mu yi mu yaƙe shi mu hana shi yaɗa wannan ciwo na zazzabin ciwon sauro. Anan da girma hakimi ya ce gaya wa jama'a a yi ƙoƙari da Allah wajen kwalba tushen nan da ake toshewa da kuma ana baro su ruwa yana muganya, ya ce don Allah a yi ƙoƙari kowa ya gyara kwatarsa, tunda ko lallai wurin da sauro yake zama yake haihuwa yake bala ƙwayoyin cutarsa da jama'a.
Shi ma wani jami'i a ɓangaren malaria control na yankin yayi nasa bayanin.
Mu dai a hukumance abinda muke kokarin yi, muna kokarin mu sa mutane su tona kwatoci, domin shi sauro ba da inda ya fi samun dama ya zauna ya rayu sai a cikin ruwa, kuma ruwan ma contaminated water. To muna ta kokarin mu ga mun wayo da mutane kai akan su tona kwata, su rinka kwashe bola, su rinka kuma kula da wurare da ya dace su kula da shi. Muna wayo da mutane kai su kwana a gidan sauro, kuma daga zarar sun ji wata alama ta zazzabi a tare da su su gaggauta zuwa likita domin gwamnati ta yi providing din wani magani na kyauta da ake ba wa uwa da kowa.
Malam Idris, wanda yana ɗaya daga cikin jami'an wannan kungiya ta M4D, shi ma ya yi ƙarin haske.
Ta M4D duk da cewa ba ita ta shirya wannan bikin ba, amma tana da ruwa da tsaki a ciki, ba dan komai ba, domin dukkan abin da ya shafi cigaban al'umma tunda ta zo ne mobilizing for development, wayar da kan al'umma domin cigaba. Sai ya kasance har sun samu courage na cewa bari su fito su riƙa celebrating na irin wannan rana. Da dayawa zaka ga akwai ranakun wasu ma daga cikin policy makers sun ba sa ranar, amma kasancewar huddarsu da M4D goes to community da kuma su zaka ga policy makers din sai ya kasance duk irin wannan ranar ba ta wuce su.
Ɗaya daga cikin kungiyar masu bukata ta musamman da ke yankin shi ma kiraye ga al'umma bisa illar cutar zazzabin na cizon sauro.
Sunana Shamsuddin Sani. Abin da zan ce a takaice shine kamar wannan rana da ake yi ta yaki da zazzabin cizon sauro, hakika wannan abu ne mai matukar muhimmanci ga al'umma. To kamar shi mai bukata ta musamman a la'ayi halin dama shi ya kasance kyakkyawar gudunmawa akan kansa, ba don komai ba, saboda shi dukkanin rayuwarsa kusan a tsardar yake yin ta. Dole ne yayi taka tsantsan. Idan wanda yake mai lafiya zai taka tsantsan a ce a samu 50%, to ya kamata a ce mai bukata ta musamman a samu 100%.
Cutar malaria dai har yanzu tana cin karanta ba babbaka a kasashe masu tasowa. Ta san yakin cutar na bana dai shine kawo karshen malaria domin samun alheri. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi. Yanzu a yanzu ana ci gaba da fadakarwa game da mace-macen mata yayin goyon ciki da haihuwa. Hukumomi da kungiyoyi masu zaman kansu na ci gaba da bada nasu gudunmuwar wayar da kan a jihar Bauchi, inji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo.
Batun mace-macen mata masu juna sai ƙara ta'azzara yake yi, inda ake samun mutuwar mata da ƙananan yara. Ganin hakan ya sa kungiyar mamaye mai fafutukar ganin bayan mace-macen mata da ƙananan yara. Faransa ta gudanar da taron bitaye ne daya kan yadda gwamnati za ta fitar da kaso mafi tsoka wa bangaren matan. Shugaban mamaye Ahmad Muhammad shi ya bayyana haka.
Ga wannan kungiya ta Medical Health Workers in Abuja da bada gunda ayi da kuma bada amana ce ayi. Wato taro ne na masu ruwan tsaki da yake ci musu Abuja State Accountability Mechanism for Maternal and Newborn Health Abuja State, wato kungiyoyi masu zaman kansu da jami'an kiwon lafiya na jihar Bauchi da ku ƴan jarida wanda ku haɗaka wajen ganin cewa kun ba da muriya ƙwarai da gaske ma gwamnati tana ta amfani da hujjoji masu muhimmanci domin a tabbatar da cewa an ba da ingancin kiwon lafiya jihar Bauchi a inda ya dace. Wato ma'ana dan dukiyar da zai fito a wajen gwamnati don biya bukatun kiwon lafiya ya kamata ce an yi amfani da hujjojin da suka dace ganin cewa menene matsalan. A bara wannan haɗaka da ake yi ta taimaka ƙwarai da gaske wajen ganin cewa ƴan siyasa wanda suka zo sun nemi gurbin mu nuna musu menene matsalan mu na kiwon lafiya. Daidai gwado kamar yadda muka san bayanai masu muhimmanci daga asoci na duba ta ga tun daga ja 2009 zuwa 2015 dan abin da ake ba kiwon lafiya kaso na ake ba kowace shekara baya kawai kashi 15 kamar da ake so ta fitar da kudurce da yawa kuma ta yi ziyara ma ƴan majalisa wannan kwamiti da aka nada na transition kuma shi kansa gwamna cewa ya kamata a karama kudin kiwon lafiya kashi 15 kin kasafin kuɗi na 2015 wanda shi da gidan gwamnatin jihar Bauchi ya amince mai bada wannan kuɗin ma ƴan majalisa. Ta yaya ne za mu taimaka wa gwamnati bayanai suka dace don a san cewa ina ne ya kamata a ci an kashe wannan kuɗi? Ta yaya za mu taimaka mai ta kanta hukumar kiwon lafiya tsarce-tsarce masu muhimmanci don ganin cewa asibitocinmu jami'an kiwon lafiya da maganin suka dace da kuma har ma rumbun da ake ajiye jini domin idan mace ta zo aihuwa yayin don a ga cewa su aka bada musu fifiko ƙwarai da gaske ba kawai abun da ba su amfani al'umma ba. Sai ga gwamnati ta da kudin ta mai kyau kudin nan amma idan ba a tsanne dace ba sai ga har a zo a ƙarshe kara ba ai wani shi ne aga cewa to tun da yake zo an samu bukata gwamna da su ƴan majalisa mu na jihar Bauchi sun fahimci wannan muhimmancin kuma su ba kiwon lafiya muhimmanci to kuma dole ne mu zo na kuma ga cewa ta yaya mu taimaka mu nan tafiya mu ga cewa an samu dukiya inda ya dace ai amfani da shi inda ya dace.
Ahmad Muhammad shugaban mamaye kenan Evidence for Action. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A jihar ne jama'a an kaddamar da shirin kula da lafiyar mata masu juna biyu da kananan yara. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na dauke da cikakken rahoto da ya aika mana.
An kaddamar da shirin fadakar da mata masu juna biyu game da yin amfani da magungunan da za su taimaka wa matan da kuma yaran da su ka haifa a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Ma'aikatar lafiya ta gwamnatin Najeriya ce dai ta kaddamar da shirin a wani taron masu ruwa da tsaki akan kiwon lafiya da aka gudanar a Mina fadar gwamnatin jihar Niger. Ko da yake dai babu wani jami'in kiwon lafiya daga ma'aikatar lafiyar Najeriya da ya yadda yayi magana da ƴan jaridu akan wannan shiri saboda wasu dalilai da basu bayyana ba. Amma director a sashen kula da lafiyar jama'a na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Muhammad Usman yayi mani ƙarin haske akan wannan shiri.
Jami'an lafiya ne suka zo daga hukumar kiwon lafiya ta tarayya suka zo nan ma'aikatar lafiya ta jihar Niger su faɗakar da mu akan ababen da za a yi saboda a takaita kuma a rage mace-macen iyayen mata ya lokacin haihuwa ne ko kuma bayan haihuwa da kuma jarirai musamman ba yara ba kawai jarirai musamman. So akwai magunguna da aka lura cewa in ana da su za su taimaka wajen rage wannan mace-macen da wahalan da yara da mata suke. Wannan batu ba daga nan aka fara magana da aka fara daga Majalisar Ɗinkin Duniya ya zo Najeriya har ya zo Niger. So ba Niger kaɗai bane duk jihohin nan namu guda 36 har da Abuja su ma suna cikin wannan.
Menene wani irin magunguna ne ake so a yi amfani da shi don rage mutuwar jarirai?
Magunguna suna da ɗan yawa sosai. Misali akwai magani da in kaman jariri ya kamu da zazzabi mai tsanani sosai ko alluran da ya kamata za a iya yi a samu warkan wannan zazzabin wanda in ba a samu wannan alluran ba jaririn ya rasa ransa.
Ana samun ta ko ina
ne? Insha Allah ana samun shi a nan. Za a samu shanu kuma ta yadda gwamnati ke so kenan ta tabbata cewa wannan magungunan ba wani alluran kadai ba an samu. Kamar misali kuma kamar cibi akwai maganin musamman da shi ma ake so a samu a aje a asibitocinmu a dinga kula da cibi. An sani muke kula da cibi a gargajiyance yawanci ya kawo matsala to a kowanne magani musamman dan mai ne kawai za rinka shafa da inda kamata ai za a ga mutane su ma'aikatan lafiya za a koma san za su yi shi
kiman nan ana samun shi
insha Allah shi ma ana samun shi to amma muna so aji sosai ne a asibitocin mu su ga muka gari ci su masu angwanni da su wani dai saboda a gaya musu ga inda ake tafiya
yanzu me yayi wani mataki za ku dauka tun da an zo an gaya
to insha Allah to makiyatun akan gwamnati shine mu kokari mu ga wannan magungunan akwai su a asibitocin mu
Dr. Muhammad Usman, Director a Ma'aikatar Lafiyar Jihar Niger.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, yanzu kuma zan bar ku da wakilinmu na Kano, Muhammad Salisu Rabiu, da ci gaban rahoton sa akan cutar yoyon fitsari wato VVF.
Kamar yadda muka alkawarta muku a makon da ya gabata, yau Dr. Amir Imam Yola, kwararren likitan yin tiyata ga matan da suka kamu da cutar yoyon fitsari na asibitin kwararru na Murtala Muhammad dake Kano, zai ci gaba da bayani akan abubuwan da ke jawo mata su kamu da cutar yoyon fitsari.
Akan samu wani lokaci idan aka samu sankara ta wuyan mahaifa ko ta mahaifar ko kuma ta matancin mace. Ita ma akan samu wannan matsalar yoyon fitsarin to wasu kuma idan an ga sankarar mahaifar wuyan mahaifar an zo da akwai abin da ake cewa radiation therapy to idan aka zo shi kuma aka kuskure shi ma sai a kone mafitsarar maimakon a kone wajen ciwon so sai kaga shi ma an samu matsalar yoyon fitsari to akalla dai da akwai wasu abubuwan da su ma sukan kawo irin wannan dai amma waɗannan su suka fi damun mu to idan ka duba ba wai fitsari kawai shine matsalar da mace take fama da ita ba idan ta samu doguwar nakuda wani zubin akan sami bayan gida shi ma yana fitowa ta gaba shi ma dai duk irin wancan hanya da aka bi aka samu yoyon fitsarin ita ma ake samun yoyon kashin ko kuma kaga yarinya ta zo maka da dubin ga fitsari ga kashi duk suna fitowa ta gaban to irin waɗannan al'amuran ba wai kawai kin zuwa awo bane ba yake kawowa
amma likita idan mace lokacin haihuwa yayi tito asibiti ba zai magance wannan abu ba
inda nake so in zo kenan idan koda a ce mace duk da dai ba za mu iya kada mai maganar cewar ba rashin zuwa awo bane ba tunda muna son a ringa zuwa awon idan aka zo awon anan za a fahimci me mace take ciki ya jikinta yake ya girman yaron yake ya kuma za ta iya haihuwa da kanta ko ba za ta iya ba idan ba za ta iya haihuwa da kanta ba daman likita yana gani zai ce to rana kaza wata kaza ki zo za a yi miki aiki a cire yaron nan kai ki shiga nakuda da akwai waɗanda su kuma kaman an yi musu aikin fitsarin sun warke lafiya lau to amma kuma idan suka sake yin wata nakudar za su iya samun wannan matsalar saboda haka sai mu ce musu to ku zo lokaci kaza rana kaza za a yi muku aikin nan a cire yaro ba sai kin fara nakuda ba to amma babban gararin da ake samu shine lokacin da mace za ta fara nakuda sai ta zatan cewar idan ta haihu da kanta shine ta nuna ita mace ce jarinta to yawanci kuma sai kaga an zo an samu matsala matsalar da akan samu ko ita ce sai a samu doguwar nakudan nan
Dr. Amir Imam Yola kwararren likita a asibitin kwararru na Murtala Muhammad dake Kano kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano Nigeria
a gaida Muhammad Salisu Rabiu a makon gobe za ku ji mu da cigaban hirarsa da kwararren likita mai yin tiyata ga mata masu lullurar cutar yoyon fitsari dake asibitin kwararru na Murtala Muhammad dake Kano tare da fatan za ku kasance tare da mu Ibrahim Alfa Ahmad gare ka
masu sauraro kwata-kwata abin da zamu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada amanta a kasance da mu amma ko mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmad ne yake cewar mu huta lafiya
A gai da Malam Iro da Tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Wata kungiya mai sa ido kan harkokin Koriya ta Arewa da kenan Amurka ta ce akwai alamun Koriya ta Arewa tana shirin yin wani gwajin makamin nukiliya. Kungiyar mai suna website North da Turanci ta faɗa jiya Juma'a cewa hotunan tauraron dan Adam na wasu ungiyoyi masu zaman kansu da aka dauka ranar Alhamis daga samaniyar sansanin gwajin makaman ya nuna alaman ana wasu aikace aikace. Rasha ta ce ta tsoma wato tsoma bakinta ya sa an tsawaita shirin tsagaita wuta da aka cimma da wasu sa'o'i 72 a birnin Aleppo da yaki ya daidaita ta inda fadace a bayan nan tsakanin dakarun gwamnati da yan tawaye ya halaka kusan mutane 300. Dan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump da kakakin majalisar wakilan Amurka Paul Ryan sun amince za su gana makon gobe, amma babu alamun dan takarar mai jiran gado yana da kwarin gwiwa kan wannan ganawar.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu, sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, ku huta lafiya.